Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 16 25 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa 102.5 sai kuma gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da normal da kuma niya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, Sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagarin na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum sauraro, ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Yan takarar shugaban Amurka ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta zanta ta wayan tarho da waɗanda suka taimakawa a yakin neman zaɓenta, inda ta ɗorawa daraktan hukumar binciken aikata laifuffuka FBI James Comey laifin rashin samun nasarar zaɓen shugaban ƙasa. Tana mai faɗin cewa sake buɗe bincike akan amfani da akwatin saƙonninta domin gudanar da harkokin gwamnati a lokacin da take rike da mukamin sakatariyar harkokin wajen Amurka ya rona na yakin neman zaɓenta. Kusan dukkan ƙididdigar jin ra'ayin jama'a da aka yi a 'yan makonni kafin ranar zaɓe sun nuna cewa tana gaban zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Donald Trump da wajen farin jinin jama'a. To amma sai Donald Trump ya samu nasarar da ya bai wa kowa mamaki. Jiya Asabar, Hillary Clinton ta faɗawa waɗanda suka bata taimako cewa nazarin jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa wasiƙa da daraktan FBI Mr. Comey ya aika wa majalisar dokoki cewa hukumarsa ta gano wasu saƙonnin email kwanaki 11 kafin zaɓe shi ne ya raunana farin jininta wajen jama'a. Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin harin bom da aka kai jiya Asabar da maraice a kan wurin ibadar 'yan sufi da ke dankare da mutane a lardin Baluchistan da ke kudu maso yammacin ƙasar Pakistan, da ya kashe aƙalla mutane 43 da raunana kimanin mutane 100. Shaidan gani da ido da likitoci sun bayyana tsoron akwai yiwuwar ko kuma suna sa ran cewa yawan mutanen da suka mutu zai ƙaru. Ɗaruruwan mutane suna wurin lokacin da bom ɗin ya tashi a wurin ibadan da ke tazara kilomita 100 daga garin Hob da ke kan iyakar lardin Sindh. Mata da yara suna daga cikin waɗanda suka jikkata. Wani jami'in wurin ibadar Shah Nurani ya ce yawancin waɗanda suka ji raunin suna cikin mawuyacin hali. Duk ranakun Asabar da Lahadi, ɗaruruwan 'yan sufi sukan taru a wurin ibadar suna gudanar da wasu hidimominsu. Wannan shi ne hari na biyu da aka kai cikin makonni 3 da suka shige. Hare-haren da ƙungiyar ISIS ta yi ikirarin cewa ita ake da alhakin kaiwa a Baluchistan. A can ƙasar Afghanistan kuma wani wanda ake zaton ɗan harin ƙunar baƙin wake ne na ƙungiyar Taliban ya tarwatsa kansa cikin wani sansanin mayakan sama da sojojin Amurka ke lura da shi a Bagram jiya Asabar da safe. Ya kace Amerika guda 4 da raunana sojojin Amurka 16 da wani sojan ƙasar Poland. Sanarwar da sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya gabatar na cewa mai harin ƙunar baƙin waken ya kashe sojojin Amurka guda 2 da wasu 'yan kwangila Amerika guda 2 waɗanda suke aiki a cikin sansanin. Kafofin yaɗa labaran Afghanistan sun ce an kai harin ne a kusa da ɗakin cin abinci da ke cikin sansanin. Mai harin ƙunar baƙin waken ya yi shigar burtu kamar lebura ne da ke aiki a sansanin da ke arewa da Kabul, babban birnin ƙasar. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An ci gaba da yin zanga-zanga zaɓen Donald Trump jiya Asabar a duk faɗin Amurka. Masu zanga-zanga kimanin 2,000 ne suka yi jerin gwano zuwa ginin benin Trump da ke birnin New York jiya Asabar da rana, ɗauke da alamu kuma suna ta kururuta cewa ran baƙar fata yana da muhimmanci kuma shi ba shugabansu ba ne. An shirya yin ƙarin zanga-zanga a dandalin Facebook jiya Asabar a duk faɗin ƙasar a wurare kamar Kentucky da Michigan da Las Vegas da kuma Seattle. Da sanyin safiyar jiya Asabar, zanga-zanga ta ɓige da zama tarzoma a Portland, jihar Oregon. Haka kuma a jiya Asabar ɗin, ɗaruruwan Jamusawa da Amerikawan da suke zaune a Jamus suka taru a birnin Berlin kusa da kofar Brandenburg da ofishin jakadancin Amerika domin zanga-zanga zaben Donald Trump. Suna mai fadin cewa manufofinsa za su raunana yanci da kuma hakokin jama'a. An dai fara yin zanga-zanga sau'i bayan da aka tabbatar Donald Trump ya lashe zaɓe, kuma tun daga lokacin ake yin zanga-zanga a kulle yomin. A halin da ake ciki kuma an ba da rahoton aukuwar al'amura na nuna bambanci ko jinsi na makarantu da jami'o'i cikiya da kururuta white power. Yawancin masu zanga-zanga sun ce suna da niyyar ci gaba da yin gangami da zanga-zanga har zuwa lokacin da za a rantsar da sabon shugaba a ranar 20 ga watan Janairun baɗi idan Allah ya kai mu. To, a yayin da a nan Amurka ana zanga-zanga zaben Donald Trump a matsayin shugaban ƙasa, a can ƙasar Koriya ta Kudu kuwa dubban masu zanga-zanga ne suka taru domin gudanar da babban gangamin buƙatar a tsige shugaban ƙasar Park Geun-hye. 'Yan sanda a birnin Seoul sun ce kimanin mutane 160,000 ne suka yi zanga-zanga da ta zama zanga-zanga mafi girma da aka gani a ƙasar tun shekaru 30 da suka shige. To, amma waɗanda suka shirya gangamin sun yi ƙararin cewa mutane miliyan guda ne suka taru. 'Yan makarantar secondary da masu aikin coci-coci da ake cewa nan da Turanci da manoma da waɗanda suka yi ritaya da matasa da ba su daɗe da yin aure ba tare da 'ya'yansu su ne suka yi jerin gwano a gaban ƙofar fadar shugaba, suna ta kururuta Park Geun-hye, yi murabus, suna busa ham da kuma buga ganga.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraron mu, sai a gyara zama. Ga sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagar na Kowa.
Nagari na Kowa. Yamma masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Duk da cewa an samu ci gaba a ilimin ɗiyamata a arewacin Najeriya, har yanzu da sauran aiki a gaba, in ji shugabar makarantar sakandare ta Zannan Gwandu Hajiya Hauwa Abubakar, wacce ta yi magana da wakilin sashen Hausa Maryam Ato Muhammad.
Abinda zan cewa gaskiya, idan an ka diba ta fannin ilimi na 'ya'ya mata, ilimin boko, gaskiya akwai ci baya ƙwarai ƙauyuka. Nan dai cikin birane da sauki ƙware-ƙware, amma ƙauyuka gaskiya hayyau akwai matsaloli. Saboda duk lokacin da nite zagaye na makarantun ne, to idan nite ƙauyuka na kante primary school din su, in shiga azuzuwa in ga yawan mata, in ga yawan maza, sai in ga yawan diya mata cikin makarantun ne, ba su da yawa. Kuma na kante gidan hakimi mu zauna ayi mitin, ayi magana na cewa mi yasa azuzuwa in katte kana samun mata ba su da yawa cikin azuzuwa, amma akwai maza su adda yawa ciki. To, saboda haka in an ka diba ko ta asibitotin mu ki diba bukatotin da aggare mu na mata, kai ka san akwai karancin ilimi na ɗaya mata. Alal misali, na tai wani gari aiki wata asibiti, ni isko ga mata ciki asibiti sun ta au, malama asibiti ba ta nan, suna nan suna jira. Ni shigo cikin gari ni tai gidan hakimi, ni ce hakimi shi tara min mata. Nan da nan an ka same shi da yashi da an ka tara min mata. Ni ce musu da yanzu ku ga mata ta asibiti an baro su, missa suke zo na wurin nan ba ya musu koyo, suka ce malama an bata taho ba. Ni ce daga ina tuka, suka ce da wani gari aka dauko ta, da Gwandu aka dauko ta, ta taho nan wannan kauye ta ba su magani ta an malama asibiti. Ni ce to kun ga yanzu abinda naka ba, yanzu makarantar ku ta yara can primary school ɗinku mace nawa a cikin aji? Sun ka ce ɗiyan mu na can gona, wasu na can suna da hakin gwabe, wasu na can suna mi. Ni ce to mi yasa sun ka samu ga matsala? Kun gani inda yanzu cikin garin ga naku ɗiyan ku baku bar su daji da yowa haki, yowa hakin gwabe da mi ba. Da walakancin ga da annan ku mata sun taru suna jiran malama, sai ta hato da wani gari ta taho ta yi musu allura ta da mata masu kakka nace da baku samu ga matsala ba an ka zauna da ni da su nace to yanzu ku mi ashawar da kun kan yake makan ku don ku ita wanka kangi sannan kuma kun ka diba duk makarantun nan gana ku malamai makarantar ku dan ta ba malamai ku guda mace maza na guda uku da akwai malama mace cikin makarantar gada ko rikon tarbiyyar yara uwa ita ta san tarbiyya kuma yara za su hita hijjin kai ga kananan yara sun ka doki alƙalin cewa gaskiya su sun ga matsala sun ga bambancin rashin sadiya mata boko ni fada musu ka ce lalle sun gano don haka in Allah ya so daga yanzu su duk inda za a kai sai sun hita wanga kangin walakanci sannan sun ka ce duk malamin da an ka kawo musu bai sun zama ga gari saboda mi nace ai ku kun ka bada makanku don inda ku tsaya kun sana ku yan garin ku su ad ma'aikatan ku su a cikin garin ku da ba su gurin ku sun ka ce tabbata haka nan haka diya mata gaskiya ana da bukatar su tsaya hadde ta fannin koyarwa ta fanni na asibiti gaskiya in mun ka samu uwayen yara sun ka gane wallahi za a ji sauki mai yawa kuma za a ji dadi kware da gaske saboda muna da karancin likitoci mata muna da karancin malaman jinya mata sannan muna da karancin malamai ko haka jami'a matsalolin gada aka samu jami'a da muna da malamai mata wa'anda za su san kimar son ci gaban diya mata da ba aka da muna diyan ba don saboda wani lokaci zaki ga bacce tana hulɗa da namiji saboda suna a gaba-gaba amma in an sa mata can gaba-gaba duk wanda an kai ko an so ba ta bukatar shawa na diya mace wata ba mata matsala amma dole a samu hulɗa tsakanin mazan amma yan mata sun ka shiga da yawa duk matsalolin ga duk da aka samu nan makarantar ne duk zai mana sauki insha Allah
to wace irin shawara zaki ba su gwamnati domin ta shigo ciki ki san ku dole sai da hannun gwamnati sannan abubuwa su ci gaba domin samun a mata su samu ƙarfin zuwa makaranta
to ni gaskiya shawara da zan ba gwamnati a tara malamai a tara hakimai a tara limammai kowane gari a zauna a yi matsaya a tabbatar da sanin kowane gari tabbas ƙauyukan gana mu duk da a gare mu a kowane mai gari shi tara hakimai ne da malamai na gari a tabbatar da sanin an wa wanka abu matsaya don wallahi in an ka baraka ta ƙara ci gaba to zuwa gaba ba a san a matsalar da za ta haso haka eh an kai haka nan an ka tara malamai an kai training din su an kai meeting an ka tantance matsala kowa ya amince sannan su kuma uwayen yara an ka zauna da su kowa amince zai sa abin danai to in Allah ya so ana samun sauki in an kai haka nan kuma mun taba gwada haka nan gaskiya da dadewa kuma an ka samu nasara don nan bana mantuwa nan Kebbistad akwai lokacin da an ka tara hakimai da malamai na Sokoto Kebbi Zamfara nan an ka taho an kai lecture digga an kai fadakarwa nan a Benga Polytechnic lokacin don ana so a samu hikima ni an ka sani nayi presenting wannan FIFA dit ni na to nayi jawabi an ka tara mini hakimai da dattijawa da limammai da malamai na hito nayi musu bita ne musu karantarwa ne musu komi nan wurin nan takaddar da ni buga ta wanda ya kamata dun nayi bayanin muhimmancin ilimin yaya mata da na Allah da na boko duka nan wurin nan wallahi ban sai akai wanda ya tashi yace mini shi a kaina akan yadda sun ka gai wai ga ni karamar yarinya an to an tara uwayena da kakanni da tijawa na taho na fada musu abin da fasani ba gaskiya abin ya ba su sha'awa kuma su sun yi alƙawarin da sun koma gida gaskiya za su sadiyar su makaranta kuma in Allah ya so wanga abu ya burge su
to da shike su hakimin uwayen kasa kike magana
kware lokacin ba su an ka tara an kai musu wannan fadakarwa
wani irin kira zaki wa su uwaye mata
su uwaye mata ya kamata su ma a rinka wayan musu da kansu ta TV da radio a tawon musu bayanai kuma yanzu zan yi kira ga uwaye mata su sani Allah tabaraka wa ta'ala da yace muna mu bi ilimi wallahi ilimin gar aka cewa boko ba boko aka nihi ba ilimin boko inda ya kai shi don Allah don ka taimaki al'umma wale ba boko na ka kai ba kowa ko na son ya zamo ya taimaki al'umma kamar yadda annabi ya ce khairukum man yanfa'un nas mahi alkhairun ku wanda mutane ka amfana da shi to wa abbai son ya zamo mahi alkhairun al'umma a amfana da shi don haka mahi alkhairi gare ki in kina son ki ci gaba yake ta ci gaba lahira ki ji dadi ki yi kokari kake ba yake jahila ki ba ta ilimi na Allah da na boko kuma ki kasance ana ci amfaninta babu za a yi tana zaune gida sai ta te daji babu ilimin Allah babu na boko ke ga dai duk wanda da ilimi wallahi diya ne bane ya ci su wanda bai da ilimi bai da komi to wallahi al'umma ma za su wahala da shi ne hakan ga abinda naka ba waye mata gaba ɗaya shawara su yi kokari su hiddadiyan su su sa su makaranta kuma su yi tsaye su ga sun kula da ilimin nan nasu duka bangare biyu a samu na Allah a samu na boko a samu idanu don haka ilimin boko inda kai shi don Allah don taimakon al'umma don a anhwana da kai a ci anhwaninka Allah zai baka lada kakka yi shi da wata manufa in manufar ka kai dai za ka shiga wannan don sana'a ce
da shike muna da ƴan mata da kike ganin suna yawo shoshi enane yawo manza su ba su ga talla ba su ga anhwani ga uwaye
ba su ga anhwani uwaye su to gaskiya kidan da zan yi talla tana da matsala kwarai talla ta zamo ta bada matsala fiye da kashi 90 bisa 100 bisa ga anhwani da talla ka kawo duk wanda ya dibi yadda ƴan mata ka yawon talla ke gade sun samu matsala babu basu zauna gida sun ka samu tarbiyya iyayensu ba basu zauna gida sun ka tayi iyayensu aiki ba basu tayi makarantar Allah ba basu tayi boko suna can suna ganin wata tarbiyya can ta garka sannan kuma duk dan talla da wuya ke ga wanda ba ta hunda da maza don dole azama azama sana'a namiji na zai kiranka kuma tsakanin diya mata da dan namiji ba sannan fashin suna kana akwai matsala dole a tsaya a yi ciniki tayi mai da rahama dan aka sa matsalolin haka don lalacewa diya mata abinda mun ka kula da shi dayan ga da kalala cewa wallahi wurin duttala tattalace na wani zai saka daki kai min daki shi dan nanan don haka ga ina ba iyaye mata shawara su yi hankuri sana'a gaskiya ta amma don Allah su yi sana'a ta cikin gida ko su yi sana'a da kuka suka kasawa garka ko a totin gida amma don Allah kada sana'a ko talla ta zama sanadiyar barin diyansu babu ilimi don in sun ka ta lahira ba su kai diyansu makaranta ba wallahi akwai tambaya gare su
Maryam Ato Muhammad Maryam Amurka daga birnin Kebbi Nigeria
Ko baba wannan na tattauna da Hajiya Najat Muhammad lokacin da ta kawo ziyara nan sashin Hausa na muryar Amurka kan matsaloli da suke hana ruwa gudu wajen ilmantar da diya mata a arewacin Najeriya.
Abin da zan iya ce shine, kaga misali mu a al'ada. Hakika in aka haifi yarinya, wato abin da ake fara tara mata shine tasa, kwanuka, tangaraye na aure. Kaga sabanin kudu, kudancin Najeriya, ni naga wata mace yar dako da yatta tana Ingila da kudin dako na san likitan da uwarsa kitso take tana sai da burodi a gindin gada amma ya zama babban shahararren likita a ƙasa ba za ka samu irin wannan kishin da jajircewar a arewa ba
me yasa
to saboda na farko akwai al'ada al'ada cewar ba ilimin ne ya dame mu ba ba wato ba shine muhim ba duk da yanzu kwarai kwarai matuka kowa ya gane cewar in baka da ilimin abubuwa da yawa na nakasa na taushewa na talauci na koma baya suna tattare da kai saboda haka suna kokarin ƴaƴan su makarantar amma ba za su iya biya wa ƴaƴan su kudade wato na makaranta a
ko su yi wahala kudan kwatankwacin na takwarorin su
na kudu dan ƴaƴan su su karatun ba saboda abin da suka sa a gaba ba maganar ilimin bace ba shine yafi muhimmanci ba amma ni nan nafi ganin laifin gwamnati saboda me saboda ka gani da Audu Bakwani na san akwai wasu wanda muka yi karatu tare da su waɗanda a kasuwa ranar kasuwa ake zuwa ya sa ƴan sanda a zagaye a dauki yara dole aje a sasu a makaranta kwana mata da maza duk na san waɗanda sun zo sun zama manyan mutane yanzu a ƙasar mu waɗanda a kasuwa aka je aka kamo su kuma akwai wato ingantaccen ilimi to amma yanzu ba ingantaccen ilimin ga talauci ba yanda za a yi mutum kullun abin da yake tunani abincin da zai ci kuma ku yi hakuri maza da yawa sun dauki nauyin kula da ƴaƴa sun barwa matansu mata ne yanzu kusan suke yin komai suka je gidajen mutane ni na sani ne daga Kano nake ba wanda zai min wani abu nan da yawa har a cikin birnin Kano zaka ga cewar mata an bar su a cikin wahala matukar wahala ta yanda za su ci su sha su kula da ƴaƴansu zaka ga mafi yawa mata su ne ma suke neman yanda za su yi su kai ƴaƴansu makaranta ko mu waɗanda muke Allah ya ba mu yanda za mu yi alhamdulillah idan ka je makarantu kaman a ce ranar ziyara ran visiting idan ka je visiting din yara kashi 80 daga cikin 100 na waɗanda suka je visiting din yara zaka ga mata ne mazan ba su damu ba to saboda haka zaka ga cewar nauyi ne wanda aka azawa mace wanda yafi karfin ta tana tunanin abin da za a ci a sha, tana tunanin ya za a yi tabiya kudin makaranta ko islamiyyar nan ma akwai wahala.
Mazan nan rashin zuwan su, rashin daukaka ko muhimmanci kan karatun ƴaƴan su nan saboda menene a fahimtar ki? In jahilci ko al'ada ce shekara 60 da samun yanci har yanzu?
Akwai ba zan kira jahilci ba, amma zan iya kiran san kai. San kai ne idan mutum yana tsananin san kansa, baya san daukar nauyin da Ubangiji ya dora masa, to irin wannan abubuwan ne suke faruwa. Amma ba za ka ce jahilci ba, dan sun san darajar abin, sun san darajar, dan saboda ko Ubangiji ya faɗa mana ba yanda za a yi ka haɗa makaho da mai ido. Kowa ya san amfanin ilimi, kuma ko nan America yanzu duk abubuwan nan da muke gani da na'urar nan da komai da kyan ƙasa da tsaro da komai, ai ilimi ne ya bayar da shi. Idan ba ilimi ba za ka samu hukuma ta gari ba, saboda hukumar ma jahila ce. To saboda haka duk wanda yace bai san muhimmancin ilimi ba yanzu ƙarya yake, sai dai kawai dai ba a damu bane. Mutum sai ya ga in ya samu shikenan kowa ma ya mutu.
Daga jihar Katsina kuma Zaharaddin Sani Funto ya aiko mana da rahoto kan kira da hukumar kula da ilimin manya ta jihar ta yi ga kungiyoyi daban-daban da club-club su yi rijista da rassanta da suke kananan hukumomin jihar 34 domin su kawo da jahilci.
Ahmed Doki shine babban daraktan hukumar kula da ilimin manya a jihar Katsina, ya buƙaci al'umma da su miƙe tsaye wajen ganin cewa sun kawar da jahilci, ganin cewa mafi yawan abubuwa suna tafiya ne da zamani.
Mai girma gwamna na jihar Katsina, Right Honorable Aminu Bello Wasari, ya ba mu ƙarfin gwiwa, ya ce duk inda ake buƙata wannan an zuwa mu je mu buɗe, saboda abu ne na talaka ya karbutu da karatu cikin sauki, hankali kwance. To duk mun duko ko ina, duk inda muka samu irin kungiyoyin nan muna buɗe azuzuwa wurin. Kaga kamar Vigilant Group su da kansu suka yi haɗin kai da gaba ɗaya duk lokacin gama 34 ko ina da muka buɗe masa azuzuwa su. Su ma muna kira ga duk sauran kungiyoyin duk wanda ke da wannan, duk inda ake bukata mu a shirye muke, aiki muke nan. Gwamnati nan tana son mu jama'a su samu ilimi, jama'a su yi kokari su rika neman shi. Muna da wurare ko ina duk lokacin gama da ka sani akwai ma'aikatan mu, akwai office din mu, su je wurin su ce suna so rijista kaza ko in kungiya ce muna so mu bude ajin yaƙi da jahilci. Jami'an mu za su je aikin su ne su ce su bude musu aji.
To a yan kwanakin nan mun ga ba ku zauna, me sawa zai so ya ji? Kuna duba yadda hidima wannan ilimin manya take kenan?
Ka san ƙarshen shekara ne, akwai abubuwa da yawa da jarabawa ta matsu wanda muke son mu samu record na wannan shekara. Dole ne mu rika bi muna tabbatar da azuzuwan sun tafi daidai, saboda jarabawa mun kusa aikawa da kuma mai girma gwamnati dama ya ce mu gyara kayan kafin ma na waje su zo su gani. To shi ne muke tabi duk lunguna duk inda ajin mu yake muna zuwa yanzu muna diba mu ga aikin da suke bukata da sauransu. Kuma insha Allah kayan aiki ne kwanan nan mai girma gwamnati zai turo mu kayan aiki mu ba jama'a.
To ya karatun ilimin computer me ake ciki yanzu?
Akwai wani magana, saboda akwai kungiyar UNESCO ta kasa wadda ta biyo ta hanyoyi ma'aikatan ilimin manya ta kasa, wadda suka zo suka bude wata center ta gwaji a nan Katsina. To wanda ma suka kawo mu computerci guda 50, to wannan center ita ce ta gwaji, tana bukatar mu kan mu zo daga baya mu bude santoci irin wannan, wanda nan gaban Allah ya da jiha muna sarin in Allah za ta bude irin wannan ilimin computer din, in Allah ya da zamu saka shi duk ajin mu na yaki da jahilci da muke da shi. Haka muke so, saboda abu ne na zamani, jama'a su iya rubutu da karatu da lissafi kuma su iya computer.
To ya wancan tsarin na karatun radio har yanzu ana yin shi?
Karatun radio kwarai ana yi ne, mu ƙara inganta shi akai. Da duk azuzuwan radio nan guda 136 muke da su, kowace local government akwai hudu, da maza biyu mata biyu. To yanzu da Hausa suke, to yanzu gwamnatin tarayya a ƙarƙashin UNESCO da ma'aikatan ilimin manya ta ƙasa sun ƙara tsarin abin, yanzu an shiga ajin turanci. Saboda haka in mutum ya yi ajin Hausa, kuma akwai ajin turanci na literacy by radio, wanda shine kwanan nan suke so su hada kai da FM stations duka na ƙasa su rika broadcasting wannan lessons din.
Mutane waɗanda suke da sha'awa, ta yaya za su register, za su yi da ku koko?
Su je aji na kusa da su,
duk lokacin karatun radio din.
Duk ma'aikatan mu in suka je gun za su ba su bayani, da sun kai mutum 15-20 sai a kai musu aji kusa da su.
Alhaji Isa Yusuf Funtuwa, wanda yake zama a matsayin shugaban makarantar kimiyya da fasaha dake da yi, ya bambance matsayin ilimin manya da na yaƙi da jahilci.
To shi ilimin manya da ilimin yaƙi da jahilci dukkan su ana iya ce musu na manya ne, amma suna da gurup-gurup. Shi na yaƙi da jahilci fi yawan su ba su iya karatu ba, ba su iya rubutu ba. To bin sa ake yi saboda su ba su da wani takamamman aji inda suke sana'a nan shi malamin da zai koya musu yake zuwa yana samun su idan manoma ne zai same su a gonar su sai su yi kungiya sai su ba da wa'ansu dan lokaci nasu wanda shi zai rika zuwa yana koya su musu a wannan gonaki nasu shi kuma ilimi na manya kaga kamar misali akwai wanda zai fara karatu sai bai ida ba to kaga har yaje aure ko taje ta aure har ƴaƴanta sun girma to ai kaga ba za ka maida su secondary school su zanna tare da ƴaƴanta ba sai ka kai su irin center for continued education ci gaba
kamar irin waɗannan zaka ga ma'aikata ne sun fara aiki tun suna da irin wato takardar shaidar karatun secondary kuma yanzu zaka ga suna koma irin manyan makarantu domin ƙaro karatu su zaka iya ce musu ilimin manya tun da kila shekaran su har sun wuce irin
na
yara
kuma wannan ilimin su na manya ne to su ma zaka ga sun gama sakandaren kuma suna iya zuwa ma su ci jarabawa har su ƙara komawa jami'a haka shi ma zaka samu wani ya fara aiki da ilimin secondary amma sai ka same shi a yau yana da degree 1 ko degree 2 to shi ma zaka same shi cikin babba ne shi yana daga cikin ilimi na manya wanda mutum yake nema da kanshi to a bambancin su kuma da wancan kaga shi na yaki da jahilci su bin su ake to shi kuma na wannan na adult education din nan su kuma suke bi
to matsayinku na masana ko akwai wata shawara da za ku iya ba mahukunta dangane da waɗannan ilimi musamman ilimin na yaki da jahilci da kuma ilimin shi manya din nan
shi dai na yaki da jahilci dole ne ga dukkan dan ƙasa ya sami ilimi akalla zai iya karatu zai iya rubutu wannan ya zame ma gwamnati ya zame mata dole
kamar su waɗanda ake ganin cewa gwamnati ya zame mata dole ta ba su wannan ilimi to su ta za ku janyo hankalin su ganin cewa wasu za ka kamar ba su da sha'awar su sai irin wannan karatu sun gwamnati su ta zama kamar cikin jahilci
shi mutum ai sai ka jawo shi ka sanar da shi kuma ka bashi wani ilimin da zai fahimci cewa karatu da rubutu yana da muhimmanci kuma in ka lura mu a kasashenmu yanzu ba ma irin kamar a kasar Hausa za ka ga mutane sun dage su koyi karatu da rubutu zamani da yazo aka samu ci gaba waya din nan da kake gani ta tilasta mu mutane dole su koyi karatu kuma su koyi rubutu saboda dole sai ka karanta lamba kuma dole kana nan sai ka karanta sunan wani mutum da ya kirawo ka za ka ga mutane suna ta kokawa su koyi wannan
Zahiruddin Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya
masaro da wannan Allah ya kawo karshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yardarsa zamu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Chibahiro Dodo ne wanda ya daidaita sautin shirin anan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe
kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya
takarar shugaban Amurka ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta zanta ta wayanta ruwa da waɗanda suka taimaka wa aikin neman zabanta kuma ta dorawa director hukumar binciken aikata laifuffuka FBI James Comey laifin rashin samun nasarar zaben shugaban ƙasa tana mai fadin cewa sake bude bincike akan amfani da akwatin sakonninta domin gudanar da harkokin gwamnati a lokacin da take rike da mukamin sakatariyar harkokin wajen Amurka ya raunana yakin neman zabanta kungiyar ISIS ta yan ta'adda ta dauki alhakin harin bom da aka kai jiya a sabar da maraice akan wurin ibadar ɗan sufi dake dankare da mutane a lardin Baluchistan dake kudu maso yammacin kasar Pakistan da ya kashe akalla mutane 43 da kuma raunana na kimanin mutane 100 ke dan gani da ido da likitoci sun bayyana tsoro akwai yiwuwar ko kuma suna sa ran cewa yawan mutanen da suka mutu zai karu daruruwan mutane suna wurin lokacin da bomb din ya tashi a wurin ibada dake tazarar kilomita 100 daga garin Hope dake kan iyakar lardin Sindh
Masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can dal asar idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri. Ni Sarfi Lahashin Gumel ke cewa ku huta lafiya.